Washington D.C. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington D.C. akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama muta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. Ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 26 na watan Afrilu na shekarar 2022 zamu yi magana ne akan tallafin da wasu hukumomi ke yi wajen haɓaka ilimin ƴaƴa mata. Masu sauraro, muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta jiyo mana daga bakin hukumar da ke bada tallafin ilimi ga ƴaƴa mata da kuma iyayen da suka amfana. Sannan zamu ziyarci filinmu na ƙwalama, sai a kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. Masu saurare, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya jihar Sokoto, inda wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir ya jiyo mana ta bakin hukuma.
Ilimi shine sanadarin samar da cigaban kowace al'umma a duniya. Hakan ne yasa ƙasashe ke ta faɗi tashi wajen ganin cewa sun samar da ingantaccen ilimi ga jama'arsu. Sai dai a Najeriya, yankin arewa shine a da ake ganin an tserewa a haujin ilimi, abin da yasa hukumomi har ma da na ƙasashen waje ke kawo ɗauki wajen bunƙasa ilimi a yankin. Hukumomi na bayar da tallafi ga kasashen duniya sun jima suna gudanar da shiraruwa daban-daban na bunƙasa ilimi a jihohin arewacin Najeriya. Jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara na daga cikin jihohin da suka amfana da shiraruwan bunƙasa ilimin ƴaƴa mata, wanda asusun da ke kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNICEF, ya gudanar. Mahmud Galadima jami'i ne na hukumar bayar da ilimin firamare da ƙaramar sakandare a jihar Sokoto, kuma jami'i ne wanda ke kula da shirin na bayar da tallafin karatu don saka ƴaƴa mata a makarantu.
Mun samu tallafi daga hukuma ta yara ta duniya, wato UNICEF, don mu gudanar da al'amarin wannan tallafi na yara. Kuma makasudin yin wannan shine kasancewa an samu gibi na yara mata a makarantun ne. Kasance mafi yawan makarantu ne za ka iske yara maza ne kawai, babu mata. To sun yi wata ƙididdiga a ƙauyuka, suka ɗan yi tambayoyi ga iyayen yara. To daga baya suka gane cewa hakikanin gaskiya iyayen sun nuna sha'awa na suka yaran nasu makaranta, amma saboda suna da ƙarancin abubuwan gudanarwa a gidajensu, ya kasance suna bukatar yaran nan suna tallafa musu a gidaje. To ganin haka nan aka ga ana iya samun wani tallafi da za a bayar don ya taimaka wayen su kuma su ba yaran nan dama su je makarantu ne. Shi ne aka fito da wannan tsari na ba da tallafi na kuɗi ga waye don su samu sauƙin al'amuran su, su ba yara dama su zo makaranta. Wannan abin shi aka gudanar tsakanin shekarar 2014 zuwa 2016. Bayan an gama wannan gwaji da aka yi na tallafin da UNICEF ta ba, sai jihar Sokoto ta ga alfanun wannan alamin bisa ga yawan yaran da sun koma makaranta. Ta ga ya dace ta dore da wannan al'amari, kuma ta dore da shi ta faɗaɗa shi zuwa yankuna, don ita UNICEF ta yi a ƙananan hukumomi guda 6 wanda suke kowane gunduma ta ɗan majalisa, wato ta sanata, an ɗauko ƙaramin hukuma guda 2. To wa'annan su ne guda 6 da aka yi da su. To daga baya da muka zo a jiha sai aka fadada abin, ya kasance sai aka zabi wa'ansu a kauyuka a cikin kowace karamin hukuma. So an dauki kauyukan da suke da raunin yara a makarantun ne guda 20 kowace karamin hukuma. Mun ka samu garuruwa da makarantun ne 460 cikin kananan hukumomi 23 na jihar Sokoto. To wayannan wurarin su kuma sai aka fada da aka kai gare su, su ma aka ba da wannan talafi.
To ko wani tasiri za a ce an gani ga wannan shirin ya zuwa yanzu?
To alhamdulillah talafin nan gaskiya ya yi tasiri kwarai da gaske. Dama makasudin abin na daya a dawo da yara mata zuwa makaranta. Shi an makasudi ne na harko, sannan na biyu a inganta rayuwar wayan yara a gidajen su, wato household din nasu. To wannan abin su a makasudin wannan al'amarin. To kuma alhamdulillahi ya yi tasiri, saboda an auna abin da za a ba wayan nan wanda za su tallafa ma yara da kayan karatu, sannan su samu wani abin gudanarwa yadda za a iya samun ma yaran nan dan abin da za su ci kafin su tafi makaranta. To ta haka nan da aka yi wannan, hakikanin gaskiya da yawa daga cikin uwayen wannan abin ya taimaka musu kwarai, domin za ka ga gida uwa tana da yara uku, an ɗauko kuɗin yara uku an bata wajen 10,015, mata na mata da hada 2,000 ko 3,000 nata na kanta ba, sai aka ɗauki 10,015 aka bata. To wannan kuɗin in ka ga za ta ririta su ta yi kokarin ta ga akwai inda muka je ba tare mun tambaya su ka faɗa mana cewa kuɗin da aka ba su na shekarar farko sun sai akuya. Akuyan nan yanzu ko da muka koma bayan shekara ɗaya sun zama guda uku. To kuma ka ga kamar ta fara tara wata dukiya kenan, sannan tana ɗaya sana'a ta ɗan sa wasu kuɗi a cikin sana'a, kuma sana'ar ta ƙaru. To wannan abin ya taimaka ma iyali sosai, sannan taimakon da iyali suka samu a wannan abin ya sa sun ji ƙarfin gwiwa ba yaran nan dama su je karatu. Lokacin da muka gama na shekara biyu na UNICEF, mun ga mun samu ƙarin yara kashi 38 cikin 100 na ƙarin yara da aka samu a makarantun ne. To da muka zo muka ɗora a na jiha muka sake aunawa, mun samu ƙarin kashi 42 na yara cikin 100. To wannan ya nuna cewa ana samun cigaba kwarai da gaske na ƙarin samun yara a cikin makarantun ne.
Sau da yawa akan fara shiri mai amfani ga jama'a, daga baya sai a fita batun sa ya koma tamkar ba a yi ba.
To dama ai shi wannan shirin an yi mai tsari mai kyau kwarai da gaske, yadda ya kasance ba kawai a matakin jiha ake gudanarwa, a matakin kananan hukumomi ma. Lokacin da jiha ta ɗauki nauyin ci gaba da al'amarin, to sai da aka yi tsari a mataki na kananan hukumomi, yadda akwai mutanen da aka ce ma desk officers, wato ofisan da an ka ɗora ma lalurar gudanarwa, sannan ƙarƙashi ne a kowansu da suke jagoranci tare da shi. Shi kuma sai aka yi kokari aka sami shi abin hawa, kowanne desk officer na cikin kananan hukumomi 23 na, sai an ka bashi abin hawa, sannan a bashi dan tallafin mai da abin gyaran abin hawan nan nashi. Makasudi ya danga zagayawa da shi da sauran makarabe da kuma shuhedin mustoci su dinga ganin yadda yaran nan suke zuwa makaranta da kuma yadda ake gudanarwa a makarantun ne. Wannan abin idan suka yi shi za su tura rahoto a jiha, jiha za su ga wannan abin rahoton da suka yi. In an ka hada sannan a matakin jiha za a hita a zabi wa'ansu wurare bisa ga rahoton da an ka samu, a je a tabbatar da abin nan da an kawo. To wannan shine tsarin da ake bi ana tabbatar da cewa abubuwan nan suna ci gaba da gudana.
Daga sadda aka fara shirin wanda karkashin UNICEF har zuwa yanzu da gwamnati ta yi taken over, ko akwai misalin da za a bayyana kila yaran da suka tsaya makaranta kila har su haƙari ya zuwa yanzu, sannan in sun ƙari an kula da wani mataki na gaba da za su hau, don ana so a bunƙasa ilimin ne nasu?
Dama al'amarin shi ilimin da an ka tsara shi ai ba a tsaya kawai a matakin primary ba, a ana bin su. Akwai wani committee shi kuma kokarin yake ya ga yaya yaran nan suke yi idan sun gama primary, ina suke fadawa. to mun samu ai wani community wanda suna da primary sun kai shekara 40 ba a taba samun yarinyar ta je makaranta sai cikin shirin nan namu wanda tabbar ta gama primary ta shiga secondary wanda ba ta taba yi ba garin nan yana nan kusa da mu kilama in ka samu cikin wanda zaka je zaka iya zuwa ka leka shi wato ana ce mu garin Mazangari Abu Danga local government lalle cikin wannan shirin ne har aka samu yara ɗan mata suka gama primary suka shiga suka je secondary suka ci gaba da karatu to da yawa akwai wuraren da aka samu haka saboda wannan tallafin da aka bayar da kuma irin wayar da kai da aka yi musu suka fahimci akwai fa'ida a cikin al'amarin ilimin wanda da yawa dama shi tallafin da muke ba idan muka je ba kawai mu je mu yika musu wani a'a muna kokarin mu yayar da kansu mu lurar da su irin muhimmancin ilimi ga yarinya mace wanda shine abinda zai kasance ya unhwani al'umma gaba daya yana so ya gami al'umma gabaki daya to wannan kokarin da muke muna wayar da kansu ya kai hagen iyayen suna bakin cikin su kansu ba su yi karatu waye mata don haka suna ba tabbacin cewa zuriyar za su yi kokari su ga cewa yaran su mata sun yi taimakaranta su ba za su bari su yi irin yadda sun karaye ba to haka muka danga samu to kuma alhamdulillah an samu cigaba kwarai da gaske
tallafin da ake ba suwa ya tsayu kawai ga iyaye mata huku a hada iyaye maza ana ba tallafin kila wanda bai da mata amma yana da yaya mata
to dama dai abinda an makasudin da yasa ake ba iyaye mata ai gidan aka ba amma abinda ake kokarin ayi shine ya kasance abin nan ya shiga hannun uwa mace don ta zauna tare da mai gida a shawarta yadda za a yi abinda aka lura da shi an yi ta kididdiga da binciken an gane cewa in aka ba uwa mace to za a samu kashi 70 cikin 100 an unhwanar da yarinyan nan da kuɗin nan amma in ka ba uba namiji daga inda ya amshi kudin nan yana ta yi lura ta ba tare da ya faɗa ma tabbadun ba dole ne ba amma in ta hannunta ne to za su yi shawara tun daga shi an zo hannu koda ta to za ta ce mai gida ga abin da an ga tun da har ya shiga hannunta to me za a yi ga yadda za a yi shi an makasudin cewa bar a ba uwa mace ta je ta yi shawara da mijinta yadda za a gudanar da abin a ga abin da an ka ce a yi mai yarin ga abin da abin ga da ya rage me za a yi ga shi kaza kaza to wannan shi yasa ake cewa bari a ba uwa mace idan aka bata ta je ta sami mijinta su zauna su abin da dai ana samu aka sai amma mafi yawa wannan abin shi yafi ba da damar an unhwanar da yaran da kudin bisa ga 'yan an ba uwa namiji amma actually shi kudin ai an ba shi ne ga gidan aka bayar da shi da mace da namiji sannan idan har cewa uban shi ke kula da yaran to bai rasa kila tashi mahaifiya ko wata 'yan uwa wadda za ta zo ta amsa don muna kokarin mu ba matan ne ba wai mazan ba so da yawa ga al'adar mutanen mu in ka ce maza za ka ba to ba mai barin mata ta to sai dai mazan su yi ta wato daga nan kuma makasudin abinda ake son a cimma ba za a cimma shi ba
to sai dai dukkan nasara ba za ta rasa wani kalubale ba a gefe daya kowane kalubale ne shirin ya fuskanta musamman da yake wasu gwamnatoci sun ci gaba da shi bayan karewar wa'adin na UNICEF
hakikanin kalubale wanda muka fuskanta shi ne gaskiya rashin kuɗi kuma rashin kuɗin ya ta'allaka da kuma rashin mai da hankali ga jagororin da muke da su domin gwamnati ta nuna sha'awa ga al'amarin shekarar farko da ta ce ta ci gaba da lura ta ba da kuɗi wanda muka tsara abubuwa sannan kuma muka ba masu bukata wa'annan kuɗaɗen to amma daga sannan muka sake neman kuɗi kuma gwamnati ta nuna sha'awa za ta bayar amma abi ka san al'amarin gwamnati sai an yi ta bi to abi a samu wannan abin to abin ya baya kwarai da gaske to wannan shine abin da an kawo tsaiko mu sake ba da tallafin nan ba har yanzu saboda rashin kuɗi ba su yi hannun mu ba
masu iya magana sun ce gudun maka kwarai yaki muddin aka hada hannu wuri daya to tabbas za a samu nasara abin da ake bukata
Madalla masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga Muhammad Nasir ya sake dawowa inda ya jiyo mana ta bakin iyayen da suka amfana da wannan tallafin.
Wasu daga cikin wanda suka amfana da wannan shirin sun maganta akan yadda suka ga shirin.
Sunana Hawa Abdullahi.
Hawa Abdullahi, kina cikin wadanda yaranki suka amfana da asa su makaranta a bada tallafi?
Wala da gaske.
Yara nawa gare ki cikin wannan shirin?
Yara biyu. Ma gaskiya an yi ba ni, gaskiya sai ne mu hani kwarai. Na ta gyara ma yara na suna ta yi makaranta, ina musu sai musu toka, ina musu wanki, sannan na sai musu yan dabbobi na saki, sannan sai mu hani kwarai. Guda ajiri, guda ajiri ku mu yadda wuri da shi ke ba baka komai sai abu yadda wuri, amma sadda an ka tuna da mu ana ba mu gaskiya an kyautata musu. Sannan kuma sai uban mutum ya bashi abu ya ka gyara ma, yanzu kuma Allah ya sa gwamnati ta tuno da tana tuna da yara tana gyara musu. Abin da bukata ta dai amai da shirin gaskiya amai shi su makaranta ga dangada an kula da su. Zan ka kyautata musu, mu ma a kyautata mana mu da uwayen su, mu ji dadi mu kare. Kafa musu zuwa makaranta.
Sunan su tura.
Yaran nawa gare ki?
Yarin ya guda garin.
An yi baki tallafi?
In Allah ya so an ba ni.
Wani irin amfani tallafi ne ki?
An ba ni, na saya mata dabba, na saya mata dabbobi, na kuma saya mata yan kanta na gyare-gyare akan zuwa makaranta. Duk lokaci tana murna kuma ta sheka ta yi makaranta. Ni kuma ina murna sai in gyara mata ta tafiyar ta makaranta akan taimakon da mun ka ji dadi kuna taimaka muna duk lokaci.
Aji nawa yariya take yanzu?
Aji uku.
Sunana Asma'u.
Yara nawa ke gare ki?
Yarin ya biyu.
To wani irin amfani wannan shiri ne miki?
Amfani gaskiya muke amfanin wannan shiri kwarai da gaske, don an ba mu kuɗi muna zuwa makaranta muna ansuwa, kuma mun sai kaji da waɗannan kuɗi, kuma mun sai awaki gaskiya har da tumaki da mun hada mun saye da waɗannan kuɗi.
To kuma ya taimaka ma yaran su karatu?
Ya taimaka kware, don sannan Allah suka sa hiya ta waye gaskiya, mu musu wanka mu sha ha musu mai mu sa musu tuhun su sai su tafi makaranta, kuma ya hana musu tallace gaskiya.
To wajen al'amuran rayuwar yau da kullun kila har kuga cikin gida akwai taimakon da yayi wannan?
Kware da gaske ya taimako game da bada kuɗin nan.
Tabbas wasu mata sun shaida cewa suna da zumar tsayawa ƴaƴan su yi karatu ta amfani da wannan tallafin.
Sunana Aisha.
Yara nawa gare ki?
Yaro biyu na.
Wani irin amfani suka yi?
Amfani wanda mun ji daɗi na an su kuɗin nan na makaranta. Akai-akai suna zuwa makaranta. Lalura mun ka sai bisa sai mun ka gyara musu tuhayen, suna jin daɗin zuwa makaranta. Ni da mayuka suna sha suna tahiya. Halle sun ji daɗi suna tsulli suna zuwa.
To baya ga sai musu mai da tokan wanki da sauransu, kuwa ke gihara yau ku abin ya tallafa muku?
Walle ya tallafa mana kwarai, don mun ji daɗi.
Wani irin tallafi ya muku?
Tallahi walle na jin daɗin rayuwa kowane iri mu.
Wala ya rage muku wasu wahalu na rayuwa?
Walle ya rage muna, mun ji daɗi.
Yau kuma wace wahala ke ya rage miki?
Wahala mun wanda ya umhani na kwarai, mun sai musu an sai musu tuwahin makaranta, mun sai musu dabbobi mun umhani, kuma sun ji daɗi suna zuwa makaranta da takalman su, kuma suna tsulli sun zo.
Suna na faɗi mutu garba lalle yara sun umhana.
Yaran ki nawa?
Yara biyu.
Umhani me suka yi?
Lalle sun umhana, inda suna makaranta tallahin da an kai mana mu ne musu ɗawainiya kala-kala, mun sai musu tuhahi mun gyara musu abinci, inda suna mun musu wanka da wanki.
Kamin tallafin kuna samun wahala wurin yin waɗannan abubuwa ne?
Lalle muna samun wahala, amma da sun ka samu sai muka samu sauƙi muna gyara musu.
To baya ga harka zuwa makaranta, wajen harka rayuwar yau da kullun akwai amfanin da tallafi ya muku?
Lalle ya muna tallafi kwarai da gani, ko da mazaje mu don sun ji damar ɗawainiya, muna sai da mai da gumi su muka.
Shugabannin al'ummar da suka amfana da waɗannan shiraruwa sun tabbatar da cewa sun ga amfaninsa a fili, kamar yadda mai garin Mazangare ya tabbatar.
sunana Bala Aliyu Mazangare. To amfani ne ga wannan shiri yayi lokacin da ba a bada wanga tallafi wanda gwamnati ta bullo da shi lokacin na 2005 to ya raba su zuwa makaranta akai-akai. Amma lokacin da gwamnati ta bullo da bada kudin nan to yara suna zuwa makaranta turuwa har in wasu sun jiya waɗanda ba su zuwa da sun kaji wannan labari za su zo su ma can makaranta domin a rubuta sunayensu su ma su shiga cikin waɗanda aka ba tallafi. Sannan su kuma iyaye mata gaskiya sun ji daɗin wannan saboda mu ma kamu sun rage muna ɗawainiya. Ɗawainiyar da suka rage muna kuɗin da aka ba su suna sai ma yaransu uniform su kansu su dan ba mu taimako wanda muka dan ƙara mu musu dinki na makaranta. Sannan su iyayen yara sukan sai ma suka sai ma yaransu toka ta wanki da ta wanka da kuma man shafi sabanin wancan lokacin da ba a ba da danga kuɗi. Amma da aka samu wadannan lokacin sahiya zuwa makaranta babu shakka ko wace yarinya mai talla ba ha ganin taurin talla da masu dawo-dawo da masu sai da gida da masu sai da aya ko dan umu da aka kulla musu haka na mu rayuwa wannan sai ya kau gaba ɗaya kajijiya gabakin su waɗansu su. To wannan shi alfanun da ni gani a ya ci gaba har wasu su da ba sun ka ba azama ƴaƴan su talla sukan sai ƴan kaji haka waɗanda ka kiwo in kaza sun ka sai kaji suna kiyonsu suna haihuwa suna in sun ka girma suna kamawa suna kai kasuwa akwai da ma ka sai da kaza ta 2,500 zuwa har 10,000 nan dai wasu har sun kulla jari da sanadin waɗannan kuɗin. Akwai ma na sai tumaki ina da labari na cikin gari shiya runji da wata shiya can Litigawo su har gobe ko tahuwa an kai akwai mutanen da zan kira su yi muku bayani da kansu waye matan da na ga waɗannan dabbobi da kaina.
Yanzu kuma ga wakilin mu a Kaduna Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu.
Zamu gabatar muku da girke-girke na zamani da kuma na gargajiya. A yau muna tare da Malama Aisha Muhammad Marafa wacce za ta gabatar mana da girki. Malama Aisha, kin ce yau kina tare mana ne da waina. Wainar kuma wai ta samu.
Yau wani sabon samfari ne. Sai mun buta fa ya canza kala. Wato kadai ake yi da shi.
To Malama Aisha, me za mu iya nema kafin mu yi wannan waina ta samu mita?
To masaurare, assalamu alaikum. Za mu nemi garin semo da tattasai da tarugu da kayan ɗanɗano da ƙwai amma ƙwan ba wai dole bane da ruwanmu da mai sai yeast saboda amfanin da zan yi da yeast saboda idan ni da miya kike so ba sai kin sa tarugu da tattasai da ƙwan nan ba da wannan sai ke bashi kawai da yeast ɗin da albasa da ruwa shikenan. Yo, ga yanda ake gabatar da wannan waina. Da farko zaki jajjaga tattasanki da tarugu da albasanki. In kuma kin fi son ki yayyanka ta kina iya ki yayyanka ta. Sai ki kwaba da a cikin garin semo din.
Iyayen da yawan da kike so.
Eh, daidai adadin yawan iyalinki ko bakin da zakai. Sai ki sa ruwa ki kwaba. Sai ki fasa kwai, sai ki zuba. Sai ki kawo kayan ɗanɗano. Kisa kika sa sai kaskon ki ko na prime pan zaki ko kuma na tanda zaki nemi tanda ki sa mata mai sai ki rika ruwan kwadin ana son shi da dan ruwa haka.
To amma in tambaye ki bisa al'ada idan za a yi waina akan kwaba ta ne a batta ta dauki lokaci bayan an sa yi. Shi wannan na sabo bita din ya ake yin sa shi ma yana daukar lokaci sai an sa mishi yi yayi awanni ko ma ya kwana ko kuwa da an kwaba sai yi soya.
Ita ta wanda zaki ci da miya ita ce zaki sa mai yeast. Amma wanda zaki ci ita kwai ce wanda zaki sa mata tattasai da tarugu din nan ita kuma kwai ne kwai shi ba sai an sa shi a wannan bai tashi tukunna me yeast din nan ita ce za a bari zuwa dan wani lokaci in kika kaba idan kamar lokacin sanyi ne kin san ba zai tashi da wuri ba sai ki yi da wuri haka kafin lokacin yin girkin ki yayi kamar awa biyar haka sannan ya dan tashi. In kuma akwai wanda yake kin san abun an samu ci gaba akwai wani mai kaman instant ake ce mishi yawa kin sa shi ɗan mintuna sai ki fara suyen ki to in shi uwa gida take da shi sai ta yi amfani da shi amma wannan mai kwai din kina gama kwadi zaki fara suya kika soya kika sa wannan dinki tukunya suyen ki sai ki sa mata mai sai ki rika zuba wannan kwadi naki kina zubawa idan ya gasu sai ki kara juyawa a ɗayan
side yanda ake soya kwai
kamar yanda ake soya kwai sai kika juya shi sai ki cire shi kenan zaki ci da wannan da yaji
to shi wanda ake yin a matsayin na miya din kamar yanda ake waina da tanda da komai ake
eh shi ma kamar yanda ake waina tanda shi ma haka ake yin shi in kika kwaba shi amma fi son yin da tanda din saboda in kika kwaba shi ya tashi din zaki kara buga shi dan zaki kara ganin yayi danko to sai kin kara bugawa sosai shi yasa ake son a yi shi ruwa saboda idan kika yi shi da kauri idan ya kara mintuna zai kara tikewa to zai yi miki tauri sosai amma in kika dan yi shi ruwa lokacin da ya tashi kin yi sa'a shi kenan sai dai ki buga ke ki fara suya shi kuma sai ki tada dimiya ki ta wanda zaki ci da shi
to kamar da wani miya ne miya za a iya cin wannan waina ta semobita
ita miyar ganye ya fi dadi gaskiya
to
miyan ganye ko kuma idan baki son ganye kina iya amfani da miyan ki jajjage dan kayan miya
ko miyar romo
eh
to ciki lafiya baka lafiya to a yanda kuma waina take malama Aisha ta wani lokaci zaki ga waina idan an yi ta in dai fitar waina ce shinkafa ce ko kuma ta masara tana iya kwana ita ma wannan tana iya kwana
a ita an fi son lokacin da zaka yi ta ɗan awanni ne ita ta tashi an fi so
ta fatan mai sauraro zai gwada ya kuma aiko mana da yanda ya ji wannan girki na wainar semo
masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku da fatan za a sha ruwa lafiya Shout it.